Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma akan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu harun ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkansa zango FM. Ana ma iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar Alhamis 6 ga watan Yuli shekara ta 2017 tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki. Sahabo Imam Ali ne daga nan Washington DC ke marhabin lalle ga masu sauraro. Ga kanun labarai.
Wasu magoya bayan shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro dauke da makamai sun yi wa majalisar dokokin kasar kawanya a jiya Laraba. Mahukuntan kasar Tanzania sun roki shugabannin kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da su sakar musu mutanen su har su 21. Kana an gaza cin matsaya tsakanin kasashen Russia, Turkiya da Iran akan inda za a dakatar da bude wuta a kasar Syria.
Kanun labaran kenan.
You know, about 700 of them have expressed intention to surrender to the Nigerian army. On the first count we have 70.
Yace kamar da kuka sani, akwai su 700 da suka nuna aniyar su na mika kansu da kansu ga jami'an sojan Najeriya, amma a yanzu hakan muna da 70 ne, kuma guda 57 ne muka riga da muka tantance.
Kamin ku ji muryar Haruna, murya ta farko komandan rundunar operation lafiya dole a yankin Barno Manjo General Ibrahim Attahiru kan yan Boko Haram da suka mika wuya. Malaman makarantun firamare sun yi zanga-zangar neman a fidda su karkashin kananan hukumomi. Niger ta yi kyakkyawar tarbo ga Abdulrazak Yusufu Alfaga. Ku biyo mu domin sanin ko shi wane ne. Grace Alheri Abdu na tare da shi da tafe da shirin domin iyali.
Masuware, assalamu alaikum. Wasu magoya bayan shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro dauke da makamai sun yi wa daukacin majalisar dokokin kasar kawanya, inji wakilin wannan gidan rediyon Alvaro Algara wanda ya aiko da rahotonsa jiya Laraba daga Caracas. Algara ya ce shi da sauran takwarorinsa na wasu kafofin yaɗa labarai, kai har ma da waɗanda ba ma'aikatar majalisar ba, an yi garkuwa da su a sauran daukacin zaɓaɓɓun 'yan majalisar har su 112 waɗanda daukacinsu suna ƙarƙashin 'yan jam'iyyar adawa ne. Wakilin na muryar Amurka ya faɗa ta wayan tarho cewa za su ƙyale mu fice, amma fa akwai haɗari idan mutum ya gwada cewa zai fita da kansa. Magoya bayan na shugaba Maduro da suke kiran kansu tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sun afkawa zauren majalisar da farkon da ake miƙa mulki, inda aka yi ta jin ƙarar harbe-harbe da fashewar wasu abubuwa, kuma nan take sai da motar da wato ɗaukan majinyata ta kwashe mutane har su 15 da aka ji rauni. Wasu daga cikin 'yan majalisar an gansu jina-jina da fuskokinsu, wasu kuma rigunansu jike sharkaf da jini.
A jiya Laraba ne mahukunta a ƙasar Tanzania suka roƙi shugabannin ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da su yi wa Allah su taimaka a sakar musu 'yan ƙasar su 21 da aka tsare da su tun watan jiya, waɗanda 'yan tawayen maimai na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ke riƙe da su. 'Yan tawayen maimai ne suka kame waɗannan mutanen tun a ranar 28 ga watan jiya a wurin da ake kira Lulimba da ke kudancin lardin Kivu, sa'idan da suke akan hanyar su ta zuwa inda ake haƙar zinare a gundumar Maniema, inji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Tanzania wato Kasiga. Su dai sojojin ƙasar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo suna yaƙar 'yan ƙungiyar ta maimai ne da ke kudancin Kivu. Sojojin na Congo suka ce tuni mutane 12 suka mutu sakamakon argamar da aka yi da waɗannan mayakan. Wannan dai ba shi ne karo na farko da matuƙa motoci daga ƙasar Tanzania suka faɗa hannun 'yan Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ba, domin ko a cikin watan Satumbar bara sai da 'yan tawayen na maimai suka ƙona motocin Tanzania guda 4 kana suka kame direbobi 8 a kudancin na Kivu.
Yanzu haka dai an kasa cimma matsaya tsakanin Rasha da Turkiya da kuma Iran akan inda za a dakatar da bude wuta a ƙasar Siriya a yayin wata tattaunawar sulhu da suka yi a ƙasar Kazakhstan, kamar yadda jami'an diplomasiya suka ce. Domin ko Rasha da Iran waɗanda suke goyon bayan shugaba Bashar al-Assad sun amince da su yi aiki da ƙasar Turkiya wadda take marawa 'yan tawaye baya domin ganin an samar da sassa 4 na zaman lafiya cikin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Ƙasashen uku sun wato kasashen uku suna fatan cimma matsaya a cikin ƙarshen watan Agusta lokacin da za su sake zama a Astana. Rashin cin matsayar na jiya ya zame wa Moscow babban koma baya wacce ita ce ke shirya wannan batun sulhun domin ko ita ce ke kan gaba kan takarawa a zo a gani na kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 6 ana yi a ƙasar ta Syria.
To labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Amurka ta shaida jami'an kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ji Laraba cewa a shirye take ta yi amfani da ƙarfin soja domin kare kanta daga barazanar ƙasar Koriya ta Arewa wadda ta yi gwajin makami mai linzami, sai dai kuma Amurkan ta ce zai fi dacewa ko kuma zai fi kyau a ga cewa an samu sulhu ta hanyar diplomasiya da matakan tattalin arziki. Harba makami mai linzami samfurin ICBM na farko da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi ya gamu da suka daga sassan duniya daban-daban wadda kuma ya haifar da shigar da ita cikin halin damuwa fannin diplomasiya. Wasu sassan kasashen arewacin Amurka an yi imanin cewa wannan makamin da ƙasar ta Koriya ta Arewa ta sake harbawa a ranar Talata da ta wuce yana cikin sabbin rokokin da ta gwada ranar Talata.
Ministan harkokin ƙasar waje Qatar ya ce ba laifin kowa bane illa na ƙasar Saudi Arabia ita da haddaddiyar daular Larabawa na shigewa kan sahun gaba na kakaba mata takunkumi. Ministan dai ya yi wannan kalami ne a jiya Laraba wanda ya zo rana ɗaya da kungiyar kasashen suka bayyana yanke dangantakarsu da ƙasar ta Qatar salin da suka haɗu a ƙasar Cairo domin sanin mataki na gaba da za su ɗauka a kanta. Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ya shaida wa taron jama'a ɗakin taro da ake yi a Katon na London cewa zargin da ake yi wa ƙasar ta Qatar wai tana mara wa ta'addanci baya ba kowa ke da wannan kilbibin ba illa Saudi Arabia da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ya ce akwai buƙatar ƙasar nasa ta gana da su garin da garin domin jin shin menene matsalarsu. Ministan ya baiwa taron tabbacin cewa ƙasar nasa na iya bakin ƙoƙarinta na yaƙi da ta'addanci. Sai dai ya ce akwai buƙatar a yi taka tsantsan wajen fayyace wane ne ɗan ta'adda wane ne kuma ba ɗan ta'adda ba.
Shugaba Donald Trump ya fara rangadinsa na matakin farko na tsawon kwanaki hudu a kan abin da ya shafi harkokin diplomasiya a ƙasashen yammacin Turai wadda yanzu haka ya sauka a fadar gwamnatin ƙasar Poland tun da yammacin jiya Laraba, yayin da shugaban ke fatar samun kyakkyawar marhabin haka kuma zai fuskanci damuwa a nahiyar sakamakon wasu kalaman manufofin gwamnatinsa da ya furta a farko-farkon kama aiki. Wasu daga cikin waɗannan batutuwa ko sun haɗa har da batun NATO, shawarar da ya ce yana son ya ɗauka na game da ficewar Amurka daga yarjejeniyar nan ta Paris game da canjin yanayi, sai kuma batun kalamansa game da shugaban Rasha Vladimir Putin. Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kwamandan rundunar da ake kira Operation Lafiya Dole a yankin Barno wacce take fafata da ƴan Boko Haram a shiyar yankin, Manjo General Ibrahim Tahiru ya gabatar wa manema labarai sama da mutane 50 waɗanda suka miƙa wuya a ƙashin kansu a jerin mayakan Boko Haram da ke yankin. Ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
You know, about 700 of them have expressed intention to surrender to the Nigerian army. On the first count, we have 70. Whom at that level, we have profiled about 57 that have been moved to Maiduguri at the moment. Subsequently, others will join them.
Yace kamar da kuka sani akwai su 700 da suka nuna aniyar su na mika kansu da kansu ga jami'an sojan Najeriya, amma a yanzu hakan muna da 70 ne kuma guda 57 ne muka riga da muka tantance wanda yanzu haka an riga da an kawo su Maiduguri wanda su sune kuke ganin su anan, wanda ga bisani za a kawo sauran.
The federal government has in place Operation Safe Corridor. It is a process where people who surrender voluntarily are expected to go through a process involving de-radicalization.
Yace tunda farko gwamnatin tarayya tana da wani shiri da ta yi wa irin waɗannan mutanen da suka mika kansu da kansu da ake kira wato Operation Safe Corridor, wanda shi za a dinga ba su horo na musamman da kuma sake soya musu tunaninsu inda za su zo su ci gaba da kasancewa a cikin jama'a ba tare da wani tsangwama daga wajen al'umma ba. An dai baiwa 'yan jaridu damar yi musu tambaya game da dalilansu na mika kansu da kansu ga jami'an tsaron, ga kuma abin da wasu suke cewa.
Dalilin abin da na mika kaina ga jami'an tsaro, mun ga wannan ka'idan da suke ciki din nan ba na Allah da manzonsa bane.
Kamar su shekara nawa kana tare da su?
Muna nan shekara tare da su, muna shekara uku.
Kai ka kai kanka ko kuma suka kama kasa?
Su suka kama ni, sun kasa ni a ciki.
Daga ina kake da masu kama
ka? Nan ina cikin gari da kudi sa.
Yanzu ka ba kai da dama game da kasancewa da mun yabo
ka? Eh to, dole ne in yi na dama da yanayin da su suka kasa ni a ciki. Kuma yadda suka cuce rayuwa na kuma a ciki gashi na kuma alhamdulillah ina cikin rayuwa na gobe a yau.
Yawa kai kuma daga ina kake?
Daga shiya ya.
Inda insha Allah sa kun yi na dama. Ba ce makamin kun dawo cikin jama'a. Mene ne sakon ku ga sauran abokan da suke can a daji?
Sakon mu ga yawaninmu da suka rage a can. Muna so gashi tun ran da muka zo ba a zage mu ba, ba a duke mu ba. Hatta ma mun gode ma Allah mun gode muku. Hatta ma har da rage kuka ba. Alhamdulillah mun gode ma gwamnatin Najeriya. Sakon mu na biyu zuwa ga su din ya kamata abunda suke yi din gaskiya ba daidai bane.
Wasu daga cikin mutane 57 da aka gurfana wa manema labarai kenan da kuma aka ce an gungiyar Boko Haram ne da suka tuba ke bayani game da halin da suka samu kansu ciki. Haruna Dauda Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
La ilaha illallah Muhammadu rasulullah.
A gaida Haruna, sai dai jami'an sojin ko su ƴan Boko Haram da suka yi sarandan ba su yi bayani yadda aka yi suka rawu da sauran mayakan da komandojin su na Boko Haram din cikin ruwan sanyi ba. Har yanzu a Najeriya malaman makarantun firamare sun yi zanga-zanga a birnin Abuja jiya Laraba suna neman a tsame su karkashin kananan hukumomi duk da cewa kuma suna goyon bayan a baiwa kananan hukumomin ƴancin cin gashin kansu. To ko menene dalili? Ga Madina Dauda.
Dauke da kwalaye da ke nuna goyon bayan su game da ƴancin kananan hukumomi, amma suka ce hidima da su ta ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin jihohi, kamar yadda ɗaya daga cikin jagororin zanga-zangar Malama Hadiza S. Musa ta bayyana mani.
In aka ba su salari, instead of su use kudin nasu biya mu salari din mu, da divide our salari din mu zuwa wani wuri daban. So in muka yi magana tun da dai power yana hannunsu, they are ready to sack teachers. Ko mun je strike, bai dame su ba. In za a ba da autonomy a bar a man a cire teacher salary a cikin local government because ba za mu isa da su ba. Even the monetization da aka ba sauran, har yanzu nan local government some teachers ba su samu monetization nasu ko ba, sun cinye kudi.
Na tuntuɓi shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi na ƙasa, Ibrahim Khalil, domin in ji yadda matakin da malaman suka ɗauka zai shafi yunƙurin samun ƴancin kaiwa ƙananan hukumomin. Ga abin da ya tsokaci a kai.
A matsayinmu na ƙungiyoyin kwadagocin farko mun zauna mun samu yarjejeniya da ƙungiyar malaman firamare. Su matsayinsu sun ce suna da rashin jin daɗi a baya da suka kasance ƙarƙashin ƙananan hukumomi. Wannan ta sa muka cire maganar firamare daga neman ƴancin ƙananan hukumomi, kuma duk inda muka je muna cewa a cire firamare daga tsarin biyan albashi ma na ƙananan hukumomi, kamar yadda dama kundin tsarin mulki na Najeriya, kamar a yanzu da nake magana da Jiya Madina, haƙƙin biyan albashin malaman firamare ba a ƙarƙashin ƙananan hukumomi yake ba. Bayan wannan danniya da babakere da ƙananan hukumomi suka sha a ƙarƙashin gwamnatocin jihohi ta ɓangaren demokuraɗiyya, ta ɓangaren kuɗaɗensu, ta ɓangaren gudanar da mulki, sai gwamnoni suka hankaɗa wannan haƙƙi nasu na biyan malaman firamare kuɗaɗen albashinsu zuwa ga ƙananan hukumomi.
Abin jira a gani shine yadda wannan yunkuri da malaman suka yi zai kai ga gaci, ganin cewa batun cin gashin kan ƙananan hukumomin na kwan-gaba-kwan baya, musamman ma a majalisun jihohi. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Duniya ce addaban tsoro, har ko kina ka juyawa, in wata ta tafi wata ka dawowa. Mulkin ko kalilan.
Ɗaruruwan ƴan jamhuriyar Niger ne suka hallara a Yamai domin yin maraba ga zakaran duniya a kokowar taekwondo Abdulrazak Yusufu Alfaga, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Yusuf Abdullahi ya aiko mana.
Kadan kenan daga cikin irin wasannin da aka shirya a zaron wasannin birnin Yamai na Academy da zarar a kaitaccen bikin da aka shirya wa dan wasan nan na taekwondo na kasar Nishar Abdulrazak Isufu Alfaga, wanda ya kasance zakara a wasan taekwondo na duniya da aka gudanar a birnin Mujo na kasar Koriya ta Kudu a makon da ya gabata. Ɗaruruwan ƴan kasar Nishar dai ne suka tarbi dan wasan, Yangirai Mega yana ɗaya daga cikinsu.
Alfaga ɗan Nishar ne, ni ɗan Nishar ne, kuma ya je daga ya kawo mun medal na duniya kenan sai ai mai godiya ai mai godiya tun da rabon mu da irin wannan abubuwa tun zamani su Isaka Dabure na harko ya samu deuxième place kuma gashi na Allah ya ba shi sa'a bisa kasashen duniya inda ma aka fara taekwondo ma shine na farko na duniya champion du monde kenan
a cewar Adame Kano wani mai wasan barkwanci a Nijar kuma ɗaya daga cikin 'yan wasa da suka cashe a bikin na tarbon Abdulrazak Isufu Alfaga irin wannan tarbon da zakaran na wasan taekwondo a duniya ya samu zai ƙara ƙarfafa gwamnatin matasan Nijar da ke shawar fitar da sunan ƙasar a waje
Alfa ya kai dan Nijar ya kai da Allah shi masa albarka kuma ina fata Ubangiji Allah ya ƙara sawan dan Nijar kamar shi yayi kishin ƙasa di ba kaga kube ya samu nan zinariya na duniya gabaki dai muna kira gwamnati ya ƙara bashi ƙarfi shi bashi goyen ba
zakaran dai na wasan taekwondo a duniya Abdulrazak Isufu Alfaga ya yaba mutuka da tarbon da ya samu
mun ji dadi yau da mun ka samu medal d'or parce que da muna shi shi dai ne cikin duniya ana ce wanga yayi champion du monde yanzu gawa shi nan a kasan mu don ce nan matasa su tashi sai dan ba ni kada cike cikin Niger ba ina confiance da matasan Niger da na san du aikin da mutum yana yi cikin kasanga yana sa kokarin shi dai ya dai sunan Niger
bayan dai kammala tarbon tawagar ta isa a fadar shugaban kasa Isufu Mahamudu inda ta nuna masa lambar zinariya da Abdulrazak Isufu Alfaga ya samu Yusuf Abdullahi Muryar Amurka daga Nyamai, Jamhuriyar Nijar.
Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 1 da kusan minti 17 na dare. A gyara zama ga Grace Alhaji Abdu da shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tonka hoi ba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
na saba da nan tunda nan aka haife ni bande yakin biyasura ba zan koma gida ba uwaye na da kasuna nan har sun koma da mu lokacin kuma ni na dawo da kaina daidai dawa
yanzu idan ina da wani anan ai akwai auratayya shekara ɗayan nan bai ba kanin yayi aure a Lagos kuma abin da ya burge ni wanda ake so za a aura su ba musulmi ba
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon jiya shirin domin iyali ya tabo batun wata sabuwa da ta kunno kai a Najeriya inda waɗansu matasa 'yan ƙabilar Ibo da kuma waɗansu a arewacin ƙasar suka kekasa ƙasa suna neman kowanne ɓangare ya ci gashin kansa. Kasancewa wannan fili na domin iyali kamar hatsin birane a duk abin da ya shafi iyali yana da ruwa da tsaki a duk wani abin da zai iya kasancewa ƙadangaren bakin tulu a ci gaban iyali. Kawo yanzu dai shugabanni da dama sun sa baki sun yayyafa ruwa a wannan wuta. Abin da ake gani zai kai ga samun maslaha idan aka dace sai dai lafazin waɗansu matasa har ma da waɗansu da suka manyanta yasa shirin domin iyali a nashi gudumuwan yaga ya kamata mu tattauna alakar wannan batu da makomar iyalanmu kasancewa muna tarayya shekara da shekaru tsakanin kabilun ƙasar nan a cima wannan burin shirin yayi zama na musamman a binnin tarayya Abuja da kuma kanan Dabo da waɗansu daga cikin manyan ƙabilun ƙasar nan waɗanda kowane ɗayan su aka haife shi ya kuma girma har ya kai ga manyanta a wani yanki ko kuma jiha daban da jiharsa ta asali za mu fara a jihar Kano tumbin giwa ga jagoran mu Mahmud Ibrahim Kwari
a wannan zaure a yau ina tare da Abdulrazak Tanimau wani dattijo ne na kabilar Yarabawa wanda aka haife shi a nan Kano shekaru 80 da suka wuce har da biyu baba kirin domin iyali ne maka barka da zuwa
barka ka dai
sannan kuma akwai Chief Ifeanyi Anya shi kuma mutumin Innewi ne a can jihar Anambra amma an haife shi a nan birnin Kano shekaru 61 da suka wuce Chief filin domin iyali ne maka barka da zuwa
nagode
sannan akwai Mala Aminu Ibrahim Maidawa Fage wanda aka fi sani da Aminu Maidawa shi kuma dan Kano ne amma dai yazo daga Borno an haife shi shekaru 51 a nan Kano da suka wuce. Malam Aminu kuma magidanci ne yana ma da jikoki. Malam Aminu mune maka barka da zuwa.
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Zamu duba yadda wannan cici kuce ta batun araba kan ƴan Najeriya. Kalamai dai masu nasaba da cewa kowa ya ci gashin kansa zai shafi makomar iyalanmu a matsayinmu na al'umma. Masu tarihi daban-daban misali kuma muke zamantakewa iri daya a wuri guda shekaru aru-aru da suka wuce. Zan fara ne da Alhaji Abdulrazak Tanimawo. Baba, wannan cece kuce da ake yi, ya kuke kallon za ta shafi sha'anin makomar iyalai tunda kai yanzu ka yi aure, ka aurar, an haifa maka jika da jikoki da waye da sauransu, ka baza iyali a arewa.
Wannan abin da ya taso abu ne wanda yake ba shi da daɗin ji. Abin da ya sa ku na ce haka, abubuwa sun faru irin waɗannan wanda suka shige a baya, mun san illar da take ciki. Saboda haka muna so mu guji irin wannan wuta da za ta taso. To mun gode Allah, tunda aka fara abubuwan nan manya sun tashi sun tsawatar sun fara wayewa abin ruwa, kuma da ikon Allah za mu samu galaba. Saboda haka abin nan aka bari ya taso zai shafi mutane da yawa, tun ba mu da muka manyanta ba, muna da ƴaƴaye jikoki nan da can, ga kuma surkai garuruwa zuwa garuruwa. Irin wannan ya faru kaga an shiga wani tashin hankali. Saboda haka ya kamata a guje shi tun wuri.
Chief Ifeanyi Anya, matasa a yankinku na Ebo su ne aka ce sun fara wannan magana da sunan Biafra, ku kuma anan kuke rayuwarku hasali ma, kai yanzu ka gaya mana ana aka haife ka shekaru 61 da suka wuce, kuma har yanzu kana da ƴan uwa a Innewi da yawa, nan kuma gashi ka zo ka baza iyali, ya kake ganin makomar rayuwarka kai kanka da ta iyalanka a yayin da ake abubuwa irin waɗannan na cewa arabu-arabu?
Na ba da shawara na gamu da abubuwan da yake faruwa kwanan nan, mu yi da hankali, mu sa hankali, mu sa natsuwa, mu sa tunani. Ba muna kasa sai na mutane ba, kar a yi tashin hankalin nan a jara muriya. Kowa ya kwanta da hankalin shi, kowa ya mai sa natsuwa da tunani akan abubuwan da yake faruwa. Kamar ni nan yara na suna America, ba kasana ba ne, kuma ba wanda yake takura musu. Mu daina kullum muna so abubuwan da zai, ko muna fada abubuwan da zai sa tashin hankali. Ka gane idan iri abun nan yana faruwa zai dinga raba mu, kuma bai kamata ba. Kasa sai diyawa suna da yare 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 yare, amma kuma ba abun da, ko ka je America nan da kana je America, akwai Spanish a America, akwai Indians a America, akwai Chinese, akwai kowani yaren da zaka baka tunani ma akwai su a wajen. Abun da zaka yi wa kasanka zaka dinga maganan shi, ba abun da zai raba kasanka ba, sabili da bai kamata ba. Ya kamata mu hada kanmu mu duba mu daina abubuwan da zai sa kowa yana tsoro a kasan shi.
Malam Aminu mai dawa fage, kai a matsayinka na wannan kake zauna ana, ya kake ganin makomar zamantakewa musamman ta iyali za ta kasance a yayin da aka bar matasa da wasu masu daure musu gindi suna yin irin waɗannan abubuwa na nazacin araba ƙasa araba kai?
To alhamdulillah, gaskiya a yanda dai nake kallon abin, su matasan da ake amfani da su waɗanda suke da karancin shekaru ba su san mecece Najeriya ba na bangaren Ibo, to su ne ya kamata a danna. Kuma ya na gode wa manyan arewa da su manyan na Ibo da suka zauna da mataimakin shugaban ƙasa aka ringa nusar da su. Kaga kamar yanzu a yadda duk iyayena na farko Baba Abdulrazak da yi magana, mutumin da yake da shekara 82, to ko awa 82 mutum ya zo yayi a waje ka san ya san gurin, to balle shekara 82 ya haifa ya aurar yana da sirkai, har yanzu waɗancan waɗanda suke da shekara 18 zuwa 25 ne ba su san menene yake rayuwa a duniya ba, domin mutumin da ba shi da aure bi san yadda rayuwa take ba. Yanzu misali, idan sun ce mutanen da suke kudu, mutanen mu Hausawa da suke can su taso su dawo nan, su na can su tashi su koma. A analysis da aka yi, misali, Allah sai mu dauka muna da Ibo mutum miliyan 10. To a miliyan 10 nan mutum miliyan 2 ne suke zama a kasar. Miliyan 1 suna zaune dimin da'iman a jihar Enugu. Miliyan 1 suna da gidaje, suna transaction, suna zuwa suna koma. 7 miliyan gaba ɗaya suna Afirka, suna Arewa. Duk sun bazu a cikin ƙauyuka, zaka ga Kemis ne, wasu abubuwa ne da abin da ake saidawa a appointment na siyasa, zaka ga akwai su. A sarautu zaka ga akwai su. To su waɗannan ya zaka yi da su idan suka koma can? Kuma kakka kaita da nisa, ai da ana rayuwat daga 1983, abin da ya kawo 1988 kafin a fara, ana yi ba a yin 2 years to 3 years sai an yi rayuwat a Kano ko a yi a can, sai kaga mutum ya tashi daga can ya tafi garin su. To yayin da wa'ansu suka je can, su na can da suke zaune suna ganin waɗannan sun zo da arziki, to bari su kashe su ɗauki arzikin, wasu ba sa dawowa. Yanzu a misali, Allah ya ji kan mai martaba Ado Bayero, a Azo Bros an taɓa yin case, aka yi rayuwat a Kano, ya tafi garin su, ana zuwa kidnappers suka rike su, sai da suka yi requestin din naira miliyan 100 da ya ba su, yana dawa sai ya ce shi a masa indigen, shi dan Kano ne. Aka je gaban mai martaba sarki ya masa, kage yanzu shi ko me za a yi, ba inda za shi, ko na iba ba zai je ba. To su waɗancan abin da ya sa ba su da experiences, kuma aka yi amfani da mutumin da shi ba ma mazaunin Najeriya ba ne, karatu yayi a waje, ya zo da biyan bukatarsa da dillanci a tarwa tsakan Najeriya.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana, kafin mu sake komawa jihar Kano, ku ji yadda wannan batu zai shafi waɗansu mazauna birnin tarayya Abuja. Kafin nan, a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin, sai kuma Salomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To madalla, a gaida malamai karfe 1:27 sashin Hausa na muryar Amurka ke magana. Ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Wasu magoya bayan shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro dauke da makamai sun yi wa daukacin majalisar dokokin kasar kawanya, inji wakilin wannan gidan rediyon Alvaro Algara, wanda ya koda rahoton sa jiya Laraba daga Caracas. Algara ya ce shi da sauran takwarorinsa na wasu kofin yaɗa labarai, kai har ma da waɗanda ba ma'aikatan majalisar ba, an yi garkuwa da su da sauran daukacin zaɓaɓɓun 'yan majalisar har su 112. A jiya Laraba ne mahukuntan ƙasar Tanzania suka roƙi shugabannin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da su yi wa Allah da ma'aikinsa su taimaka a sakar musu 'yan ƙasar su har su 21 da ake tsare da su tun watan jiya, waɗanda 'yan tawayen mai-mai na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya suka kame. 'Yan tawayen mai-mai ne suka kame waɗannan mutanen tun ranar 28 ga watan jiya. Yanzu haka dai an kasa cimma matsaya tsakanin Rasha, Turkiyya da kuma Iran a kan inda za a dakatar da buɗe wuta a ƙasar Siriya, a yayin wata tattaunawar sulhu da suka yi a ƙasar Kazakhstan, kamar yadda jami'an diplomasiya suke cewa, domin ko Rasha da Iran, waɗanda suke goyon bayan shugaba Bashar al-Assad, su amince da su yi aiki da ƙasar Turkiyya wadda take mara wa 'yan tawaye baya domin ganin an samar da sassa huɗu na zaman lafiya cikin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Amurka ta shaidawa jami'an kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba cewa a shirye take ta yi amfani da ƙarfin soja domin kare kanta daga barazanar ƙasar Koriya ta Arewa.
To madalla, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na safe, sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun mai sallama baki ɗaya, muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Hajiya Jamila Usman Marafa, madawakin Adamawa, da yayanta Alhaji Umaru Sambo Abubakar, hadimin gwamna Bindo ta fuskar yaɗa labarai da sauran dangi, bisa rasuwar mahaifiyar Jamilar Hajiya Zainab Sambo Abubakar, wacce Allah yi wa cikawa jiya Laraba. Allah ji ɗanta da rahama, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wadda ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu wadda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya Greg da ya riƙa masa, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.